ba masu shiryuwa bane Allah ya fallasa su, Allah tona asirin su. Za mu tashi kan aya ta 73, kuma daidai kan gaba da ke magana akan kisar annabi Salihu alaihi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultan. Wato za ku rinka jayayya da ni cikin ababan da ku kuka rada musu suna ko da mahaifanku, Ubangiji ta'ala bai saukar da wahayi ko hujja akai ba. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Karshe Ubangiji ta'ala ya cece shi daga kaidinsu, ya cece shi daga shirinsu, ya yanke gadon bayan kafirai waɗanda ba su yi imani da su ba. To kuma sai kisar annabi Salihu alaihi salam. Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Tadirin, karshe Ubangiji ta'ala ya cece shi daga kaidinsu, ya cece shi daga shirinsu, ya yanke gadon bayan kafirai waɗanda ba su yi imani da su ba. To kuma sai kisar annabi Salihu alaihi salam. Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذرونا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
Ubangiji ce, wa'ila samud akhahum saliha. Ya zuwa ga kabilar Samud mun tura dan uwansu annabi Salihu alaihi salam a matsayin manzo, a matsayin jakada da zai isar musu da sakon Ubangiji. Shi kuma lokacin da yaje kala yace, ya qaumi, ya ku mutane na, u'budullaha malakum min ilahin ghairu, ku bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala, ba ku da abin bauta bisa ga cancanta sai shi. Duk wani wanda za a kira da nufin ya jawo amfani ko ya kare wata matsala da ake jin tsoranta ba Allah ba, to bai cancanta ba. Duk wani wanda za a bautatawa ba Allah ba, ba yadda cancanta. Shine ma'anar malakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, haqiqa hujja ta zo muku daga wurin Ubangijinku, gani a matsayin manzo, ga littafi ina karanta muku. Hadhihi naqatullahi lakum aya, wannan kuma tagowar Allah ce wadda za ta zama aya a gare ku. Abin nufi mu'jiza, domin sun nemi ya kawo dangin mu'jiza wanda in sun gani su gaskata shi, wanda ke nuna shi manzo ne. Ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala, aka turo wannan tagowa da ya zo da ita, ita ce naqatullahi lakum aya. Fazaruha ta'kul fi ardillah, ku kyale ta takaita komo ta ci a cikin kasar Allah. Wala tamassuha bisu'in, kada ku ce za ku shafe ta ta hanyar cutaswa. Fayakhudhukum azabun aliyim, sai azaba mai radadi ta shafe ku, in har kuka ce za ku shafe ta ta hanyar cutar da ita ko kokarin kashe ta. Wannan shine abin da yake da su daga nan fa.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
واذكروا إذ جاء لكم خلفاء, كتنا نعمر الله أغريكو لوكتن دي ميشيكو كوكزنتو ممايا واتو حليفو في من بعد آدن باين شوطي ورآداوا باين أبنجزي تعالى يا هلكاسو يا دمراسو كون صلى بارنسو كوكو مسيا أذاكو أبنكسا ku zanto masu cin gadansu ko mamayansu ko halifofinsu. Wa bawwa'akum fil ardi, ya tsugunar da ku a cikin ƙasa, wato ya zaunar da ku a cikin ƙasa. Bawwa'akum fi'ili ne da ke buƙatar mafa'ulan bihi guda biyu. Bawwa'a kum ɗin shi ne mafa'ulan bihi al-awwal, mafa'ulan bihi al-thani ana ƙaddara shi. Abin nufi wa bawwa'akum fil ardi manazila, ya samar muku wuraren zama, wuraren sauka masauki a cikin ƙasa. domin gida ko naka ne sunan shi masauki tunda ba da goma mutun zai ba daidai da bako idan an kai shi masauki ya san ba da goma ba zai koma garin su tattakhizuna min suhuliha qusuran a cikin kowanne sashi na kasa kukan riki qusuran manya-manyan gidaje watan hituna aljibala buyutan kuma kuna tsaga duwatsu ku yi gidaje a ciki lafazin qusur jam'in na alqasru alqasru shine babban gida da haka kamar gida na sarauta ana kiransa kasr amma gida na talaka ba a kiransa kasr dan bai sai ya zama kasr ba gidan da kila shi kadai ya kunshi gidaje a cikin sa ko dai gida na sarauta ko gida na gwamnati ko gida na wani gawurtaccen attajiri wanda in ka shiga gidan gidaje ne 1 2 3 4 5 sama da haka to wannan shine za a ce masa kasr ga katuwar katanga ta zagaye shi ga katuwar kofa to kasru kenan to amma idan ka ce bayit wato gida kenan wanda yake irin naka irin nawa irin nashi irin nata bayit gida ina fata an fahimta to wato kenan ubangiji ta'ala yayi musu ni'ima suna yin manya-manyan gidaje suna yin matsakaita suna yin kanana wato suna yi gwargwadon sha'awa gwargwadon bukata gwargwadon yadda aka so a shiga shine tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyuta fadhkuru ala Allah kutuna ni'imomin Allah akan ku wala ta'asaw fil ardi mufsidin kad ku yi barna a bankasa kuna masu fasadi dadai bai dace ku yi barna a bankasa ba ta hanyar saba ma ubangiji ta hanyar yin karan tsaye ga dokokin sa sai Allah ce bi
قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه
abin da ya faɗa musu kenan a matsayin wa'azi na farko ya ba su labarin shi manzo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ɗaya daga cikin muhimmin abin da ya zo da shi bautar Allah shi kadai tsantsanta ibada a gare shi ba tare da an haɗa shi da wani ba ubudullaha malakum min ilahin ghairu sannan kuma ya zo musu da hujja abin karantawa domin kowane annabi da ya zo a bankasa yana da littafi tattare da shi sai dai waɗansu annabawan Allah ya yi mana bayanin littafinsu kamar littafin at-taura na annabi Musa alaihi salam, linjila na annabi Isa da alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu kuma sai dai mu yi imani da littattafan nasu a jumlace dan ba mu san sunayensu ba. Ba a yi bayanin sunan littafin annabi Salihu ba, kamar yadda ba a yi bayanin sunan littafin da aka baiwa annabi Nuhu ba, haka kuma ba a yi bayanin sunan littafin da aka baiwa annabi Shu'aibu ko annabi Hud ba. Amma mun yadda suna da littattafai dan a jumlace ubangiji ta'ala ya ce suna da littattafai cikin fadin sa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq anzala ma'ahum ya saukar tare da su annabawa din me ya saukar tare da su al-kitaba wato littattafai anan kalmar littafi daya ce amma alif da lam din da ke cikin kalmar istighraqiyya ce tastaghriqu jami'al kutubil munazzalati minas sama ta kunshi dukkan littafin da aka saukar daga sama wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi da haka lalle waɗannan annabawa dukkaninsu suna da littafi amma me ya sunan littafin su ba mu sani ba ni ban sani ba kai ma ba za ka sani ba shi ma bai sani ba domin Allah bai bayyana ba ta fuskar wahayi ya so mu yi imani da su ne a jumlace waɗanda ya so mu sani ya bayyana sunan littafin at-taura ko linjila ko zabura ko alqur'ani an bayyana su kowa ya ji wa ataina dauda zabura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur game da annabi isa wa atainahu al-injila domin idan aka yi abin da ya gagare shi ba zai iya kwaikwayansa ba ko alkitab duk sunansa ya maimaitu don haka wannan Allah ya so mu sani amma waɗannan sai dai mu san shi a jumlace ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo muku daga wajen ubangiji littafin da aka saukar a kaina sannan kuma ga mu'jiza ga gar koyo amfanin littafi shiriya, amfanin mu'ujiza gamsar da hankalin mai hankali, gamsar da tunanin mai tunani, domin idan aka yi abin da ya gagare shi ba zai iya kwaikwayonsa ba, lalle zai gane cewa wannan nabiyyun mu'ayyadun min qibalillahi azza wajal, annabi ne da ake karfafa shi daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka babu abin da ya rage sai mutum ya sallama ya bi shi. To wannan shine hikimar bayar da mu'ujiza. To shi mu'ujiza sa sai zanto cewa dabba aka ba shi, taguwa, hadhihi naqatu laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum, wato taguwa ko tamatar raƙumi, lokacin da suka roƙi a bashi sai aka bashi, aka ce to amma tunda ku ka roƙawa kanku akwai ka'idar zama da ita, ita wannan taguwar. Duk ranan da ta zo rijiya za ta sha ruwa, to za ta sanya ruwan rijiyar ne gaba ɗaya, ko kuma washe gari sai zanto ranan shanku ta bar muku, yau ranan shanta, gobe ranan shanku, a ranan shanku sai ku ɗebi shan yau da na gobe, don gobe in ta zo gaba ɗaya za ta sanye. Hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Amma hadisi ya tabbata kuma sahihi, a madadin wannan rana ɗaya da ba sa samun ruwan sha din, sai aka musanya musu da wadataccen nono da raƙumar za ta rinka bayarwa. Wannan hadisi ne sahihi, duk da waɗansu sun yi ƙoƙarin daifantar da shi, sahihi ne. Wadataccen nono da raƙumar za ta bayar, wanda zai wadaci gari guda, don wannan yana cikin mu'ujiza din. Dan idan ba a bada nono sun sha, me ya amfani mu'ujiza su a wurin su? Har kawai raƙuma ta zo ta sanya ruwa, kuma ba ta bayar da wani abu a madadinsa ba. Wato kamalar mu'ujizar shine ya zanto akwai wani abu da zai biyo baya. Hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum, yawmin ma'lum wa lakum shirbu shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu, wato kar ku shafe ta da wata da wani abu na cutarwa, kar ku ce za ku tanta irin nashi. Wannan yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Cikin waɗanda suka yi girman kai daga cikin mutanansa, sai suka ce lillazina stud'ifu, ga waɗanda suke masu rauni, talakawa, liman amana minhum, musamman ga wanda suka yi imani cikin su, suka tara su suka ce da su, ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi, yanzu ku kuna da masaniyar cewa annabi salihu manzo ne daga wajen Ubangiji, kun yadda kun aminta da haka? Yanzu duk bayanin nan da ya kun gaskata? Haka mala'u suka tara mabiya suke tambayar su. Qalu, talakawan nan masu imanin nan sai suka ce inna bima ursila bihi mu'minun, lalle mu kam game da abin da aka turo shi da shi mun yi imani, mun sallama, mun sakankance, ko shakka babu cewa shi manzo ne daga wajen Ubangiji. Qala allazina istakbaru, waɗanda suke da girman kai ɗin ko sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun, mu kam dangane da abin nan da kuka ce kun yi imani da shi mun kafirce, mun bujire, bamu yadda da shi a matsayin manzo ba. Tare da cewa ɗan asali ne a cikinsu, su da kansu ma suna shawara a kansu mayar da shi shugaba a cikinsu kafin ya yi da'awar annabta, ko kafin a turo shi ya zama manzo. Suna tunanin inda za a ce ku zaɓo shugaba a cikinku za su ce shi ne, don sun yadda da asalinsa, sun yadda da shugabancinsa, sun yadda da siffofin kamala da cancanta irin nashi. Wannan yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabawa tun kafin annabta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala na ba su siffofi na kamala. To sai ya zanto cewa idan aka zo musu da wahayi, wato sai ya zanto ƙarashe ne na abin da Allah ya halicce su a kai, na haske na fitra, allati lam tatalattakh, fitrar da bata gurɓatu ba, bata lalace ba, sai ta haɗu da haske na wahayi, sai ya zanto nurun ala nur, haske kan haske, sai su fi kowa kamala, su fi kowa cancanta, na su zama mutanen da za a bi su. Don haka suke ce masa قد كنت يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, da kai kana cikin wanda ake wa kikkiawan fata cewa kila a sa ka shugaba, kila a baka sarauta, kila a ce zo ka wuce kai ne kaza, kai ne kaza, قبل هذا, kafin fa ka zo kai wannan da'awar taka, amma yanzu da kai baka cancanta ba, kaji wai wannan da'awar ita ce ta kwace cancanta na shugabanci, kafin yayi da'awar ya cancanci ya zama shugaba kenan. Saboda haka mala'u suka ce inna billazi amantum bihi kafirun, mu kan dangane da abinda kuka imani da shi ko mun ne, mu kan bamu yadda ba, mun kafirce, bamu aminta da shi ba. Sai Allah ce mai
fa'anna qatala an amru wa din wa qalu ya qalu inna bima ta'iduna kuntum من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
me ya faru fa akarun naqata sai suka ga abin da yafi kawai shine su soke wannan taguwar su kashe ta lafazin al-akaru a larabce yana nufin datsa abu ka raba shi gida biyu sannan al-akaru yana nufin yiwa abu rauni ta yadda jini zai zuba dan haka soke taguwa ake kiran shi da suna al-akaru fa akarun naqata sai suka soke ita wannan taguwa wajen kokarin kashe ta wa'atau an amri rabbihim suka yi girman kai wajen rashin bin umarnin Ubangiji akan ce ata ya'tu utuwan wa ta'u utuwan kabira ana nufin istakbara yastakbiru istikbaran wato girman kai kenan wa ta'u an amri rabbihim wa qalu suka ce ya salihu ya kai salihu itina bima ta'iduna kawo mana abinda kake da awar zai same mu mana na azaba din in kunta minal mursalina inda gaske ne kai manzo ne kawo mana shi Ubangiji ta'ala ce fa akhazatuhumur rajfatu nan take sai wata irin girgizar kasa ta kama su lafazin ar-rajfa kenan al-harakatu ma'a as-saut idan an ce ar-rajfa girgiza tare da sauti mai rugugi wanda ke tayar da hankalin mutum fa asbahu sai suka wayi gari fi darihim a cikin gidajensu jasmina suna matattu a gurfane akan gwiwoyinsu shine ma'anar jasmina fatawalla anhum yaju ya baya yana kallon su wa qala yati ya qaumi ya ku mutane na laqad ablaghtukum risalata rabbi haqiqa na isar muku da sakon ubangiji na wa nasahtu lakum kuma nayi muku nasiha matuka gaya walakin la tuhibbuna an-nasihin sai da ku ba ku san masu nasiha ba ku san masu fadin gaskiya dan haka kuka bijire ga irin ta nan wanda yake ji aikan ba zai ki gani ba wato kenan abin da yake fadawa gawawwakin su kenan bayan sun riga sun mutu anan haka ubangiji ta'ala ce aqarun naqata kai ka ce su duka suka yi taron dangi suka soke taguwar yo ai gari guda ba za su yi taron dangi akan raƙumi guda ba kila ina zaka samu wurin suka yanzu ko wannan cikin masallacin aka baiwa kowa mashi aka ce mu tsiri raƙumi guda ko taguwa guda ai wani kan mashin sa ba zai samu inda zai shiga ba amma sai Allah ya jingina aikin zuwa gare su bayan cewa mutum ɗaya ne yayi daga cikin su fanada sahibahum fata'ata fa'aqar wato kenan mutum ɗaya ne daga cikin su shine sahibahum fata'ata sai karbi mashi fa'aqara wato sai soke ta wato shi fa kowa rashin kirki cikin su ayyata kar ku yi mata ta'addanci amma fa yayin da mafi rashin arzikin cikin su mafi rashin mutuncin cikin kabilar samudawa gaba daya ya zabura fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha annabin Allah na zamanin su manzon Allah a zamanin su shine annabi salihu alaihi salam yace da su naqatallahi abin nufi ihzaru naqatallahi ku kiyaye taguwar ubangiji ku kiyaye ta wa suqiyaha ku kiyaye ranan shan ta tunda dai an ce ku sha yau gobe ta sha to ku kiyaye ranan shan kar ku hana ta sannan ku kiyaye ta kar ku yi mata ta'addanci amma fa kazzabuhu fa aqaruha basu yi wata ba sai suka kare ta shi karshe suka zo suka soke ta ma'ana suka yi umarni ga wancan mutum ɗaya ya soke ta don idan mutum ɗaya ya yi aiki dukkan mutane sun yadda to daidai suke da sun yi aikin su duka kaga gaba ɗayan garin sun yadda da abin da ya yi sai Allah ya jingina aikin ya ce fa aqaru sai suka soke tare da cewa wato shi kaɗai ne ya soke ta yana fata an fahimta wannan ta sa malamai ke kafa hujja akan cewa ashe inda mutum biyar shi da bakwai za su taru su yi taron dangi akan a kashe wane suka zo su tara suka taimaka aka ɗaure shi ko suka bayar da dama aka ɗaure shi suka zure ido ɗaya daga cikin su ya kashe shi to su duka goman za a kashe sun yi tarayya akan jininsa kenan dan da basu yi tarayya akan jininsa ba za su yi kokarin kubutar da shi tunda basu kubutar da shi ba kenan sun yi tarayya akan jininsa wato kenan za a kashe su su duka akan wannan rai guda daya saboda sun yi tarayya akan sa haka Umar dan Khattab yayi lokacin da wadansu mutane goma suka yi taron dangi suka kashe mutum daya yazo ce duk a kashe su wadansu suka ce ya za a kashe mutum goma a madadin daya yace wallahi law tamala'a alayhi ahlu san'an ahlu san'a laqataltuhum jami'an, inda mutanen birnin san'a gaba daya a kasar Yemen za su yi taron dangi su kashe rai daya, to ni kuma zan kashe su su duka, wato dan a tsare ran musulmi. Kun ga nan hikimar shari'ar musulunci shine, inda a ce sai in mutum daya ya kashe daya za a kashe shi, amma mutum biyu in sun kashe daya za a ce a'a to ai babu takafu'i, ba mukafa'a, wato kenan ba a sami daidaituwa ba, babu equality tsakanin su, shi ɗaya su biyu dan me za a kashe su. To inda a ce haka za a ce, to da duk wanda yake gaba da wani ya san in yi zai kashe shi kada za a kashe shi, sai zai raba goran gayyata ga waɗansu, sai ya gayyaci mutum biyu su taya ka, sai a kashe wanda kake gaba, su ma gobe sai su gayyace ka da kai da wani, sai ka taya su, sai a je a kashe wani. To kaga anan gurin sai ya zanto rayukan mutane ba su da tsaro, ba tsaro game da rayukan mutane. Amma idan mutum ɗaya ya san in ya kashe za a kashe shi, mutum biyu in sun yi taron dangi sun kashe ɗaya za a kashe su, mutum goma in sun yi taron dangi sun kashe ɗaya za a kashe su, to wannan sai ya bayi zuwa ga rayuwar kowa ta samu security, ta samu tsaro, ta samu kariya, ta yadda ba za a zo a yi taron dangi a kashe wani ba. Ina fata an fahimta wannan hikimar ta fito cikin wannan ka'ida ko wannan doka ta addinin musulunci. Fa aqaru naqata wa atau an amru rabbihim wa qalu ya salihu atina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin fa akhadhatuhum ar-rajfatu. Ana haka Allah yace ar-rajfa, nace muku shine tsawa hada da girgizar kasa, ko girgizar kasa hada da sauti mai kara, shine ar-rajfa. Amma a wani wurin Ubangiji ta yi cewa wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka allam yaghnaw fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Wato kenan akhadha alladhina zalamu as-sayha, sai aka ce an halakar da su ne da sayha. Lafazan sayha na nufin tsawa. Sai waɗansu malamai suka ce guda biyan aka hada musu, mala'ika aka turo yayin tsawa, lokacin da yayin tsawa suka firgita tun daga tsawon daga sama yake, ba za su yi tsammanin a ƙasa za a samu tsira ba, sai ƙasa kuma ta yi girgiza ta yi rugugi. Kaga ta sama ba tsira, kuma ta ƙasa nan ƙasa ga ƙasa tana girgiza, sama kuma ga mala'ika, ina mutum zai je gudu? To daga nan gurin shikenan sai suka zanto asaran ba'da khabar, wato suka zama tarihi, suka zanto labari khabaran ba'da asar, suka zanto labari bayan koda akwai su a ban ƙasa ana ganin su. Asbahu fi diyarihim jasimin, shi kuma sai juya baya yana cewa ya kaumi. To anan me ya amfani ya kira su ya kaumi laqad ablaqtukum risalata rabbi, ya ku mutane na hakika na isar muku da sakon ubangiji na, yau sun riga sun mutu a lokacin. Sai malamai suka ce hikimar fadin haka anan gurin yana da alaka da kila yana da alaka da hikimar irin wannan magana da manzon Allah ya yi a lokacin yakin Badar, bayan an karkashe da yawa daga cikin Qurayshawa, aka dauki manya-manyan shugabannin Qurayshawa da suka fi kowaɗanne taurin kai, aka jeba su a cikin wata tsohuwar rijiya da ke filin Badar. Manzon Allah ya yi kwana uku a wajen yana godiya ga Ubangiji. A ranar na uku da zai tafi, kaga sun yi kwana uku, sai ya kalle shi ya ce ya rijiya, sannan ya hau kan taguwarsa kamar zai tafi, sai ya je bakin rijiyar ya tsaya, ya ce ya Utuba ibn Rabi'a, ya Shayba ibn Rabi'a, yana kiran su ɗaya bayan ɗaya, kowa da sunan shi da sunan mahaifinsa. Shin abinda na faɗa muku kun yi ishe haka ne, ko kuma kun samu labari ya sha bamban da wanda na faɗa? Umar ɗan Khattab ya kalle shi ya ce ya kake magana da gawawwaki yau kwana uku da mutuwa suna cikin tsohuwar rijiya, ina za su ji ka? Sai ya ce wallahi kai Umar baka fi su jin abin da nake faɗi ba yanzu. Abin nufi a wannan lokacin za a dawo musu da ransu su ji wannan kalma daga bakin manzon Allah don ta ƙona musu rai, ya zanto wani nau'i ne daga cikin nau'ikan azaba, sannan kuma a sake ɗauke ran. To kenan babu mamaki irin wancan ne ya faru. Shi ne Hassan bin Sabit yake cewa a cikin kasidarsa dangane da yakin Badar, yace yunadihim rasulullahi lamma qazafnahum kabakiba fil qalibi alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi fama nataqu wa law nataqu laqalu sadaqta wa kunta za amrin musibi. Yace manzo Allah ya tsaya a wajen yana kiransa da babban murya, yana kiransu da sunayensu, alam tajidu kalami kana haqqan, shin ba ku samu zance na ba yau ya zama gaske? Wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi, lamarin Ubangiji a lokacin yana tare da su, yace fa ma nataqu, ba su samu ikon su yi magana ba, sun ji amma ba ikon su yi magana. Wa law nataqu laqalu, inda sun yi magana da abin da za su ce shine sadaqta, kai gaskiya wa kunta za amrin musibi da ma sallamar ranka gaba ɗaya daidai kake baka yin kuskure inda sun yi magana da haka za su ce amma ubangiji ta Allah bai ba su ikon su yi magana ba aka kunyatar da su to kenan makamancin wancan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada wa gawawwakin Quraishawa lokacin da aka yi yakin Badar makamancin sa ne annabi Salihu alaihi salam ke fada wa mutanansa anan bayan sun mutu ma'ana ubangiji na iya dawo da ransu dan su kunyata su ji wannan kalmar daga bakin sa laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin kamar yadda na fada a jiya akan kisar annabi wato Nuhu da kisar annabi Hud alaihi salam haka ita ma kisar annabi Salihu kusan tare suke da juna bin juna suke waɗannan kissoshi guda biyar annabi Nuhu alaihi salam bayan sa kai tsaye annabi Hud shi da adawa bayan sa kai tsaye annabi Salihu wato ainihin da samudawa daga nan sai annabi Lut da zamu shiga yanzu daga nan sai annabi Shu'aibu haka suke a jera a nan a cikin suratu al-A'raf haka ubangiji ya jera su a cikin suratu Hud haka ubangiji ya jera su a cikin suratu Shu'ara haka aka jera wani kaso daga cikin su a cikin suratul mu'minun kad aflahal mu'minun haka aka ambace su kuma a cikin suratul Qamar a ambaci wannan sai dai kowane wuri akwai wani abin da babu shi a wani wurin waɗansu kalmomi ko a ƙara ko a rage ko ƙarin bayani ko wani abu makamancin haka amma dai balaga ce ta alqur'ani takrarul qisas maimaita kissoshi musamman kissa wadda take cike da wa'azi alqur'ani yana maimaita ta labarin annabi adamu alaihi salam da iblis an maimaita shi suratul baqara suratul a'raf suratul taha waɗansu wuraren ma'ana an maimaita shi saboda hikimar da take ciki kamar yadda waɗannan kissoshi na waɗannan annabawa an maimaita su saboda hikimar da take ciki kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa aka ambaci alqur'ani da suna almasani abin da yake maimaita ababai abu ko abin da ake maimaita abubuwa a cikin sa to wannan mun gama kenan da kissar annabi Salihu a takaice kamar yadda ta zo a nan gurin sai kuma wato kissar annabi Lut Allah ce mai
ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة
ce wa lutan mun turo annabi lut alaihi salam ko kuma ka ambaci kissar annabi lut alaihi salam iz qala liqaumihi lokacin da yace da mutanansa ata'tuna alfahisha yanzu ko raka zake ma wata alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba wani cikin halittu da ya rigaye ku aikata irin ta yanzu ya dace ku rinka yin aikin da ba wanda ya taba yin irin sa malamai suka ce da wannan ake kafa hujja akan cewa ba a taba samu a tarihi namiji ya nemi namiji ba sai daga kan waɗannan mutane da aka tura annabi Lut zuwa gare su kafin su ba a fara yin wannan ba a ban kasa shi yasa Allah ya ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba wani halitta da ya rigaye ku ko kuka kago wannan ko kuka farar da wannan mugunyar laifi innakum lata'tuna ar-rijala lalle ku kuna zakke wa mazaje shahwatan min dunin nisaa dan sha'awa kadai min dunin nisa ba ruwanku da mata bal antum qaumun musrifun lalle ku mutane ne masu tsallake iyaka lafazin ta'atuna rijala kuna zakkewa mazaje shahwatan dan sha'awa kadai wannan abun zargi ne abun nufi duk da ubangiji subhanahu wataala ya kaddara dan namiji ya zakkewa mace wanda a cike akwai sha'awa amma ba a son ya zanto manufar ka ita ce sha'awar ya zanto bayan sha'awa manufarka rayar da shari'a ta aure sunnar annabawa ya zanto manufarka samun zurriya tayyiba saliha zurriya ta gari ka zanto kana cikin masu cewa habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sai ya zanto a cikin wannan akwai abubuwa guda uku na farko biyan bukatar sha'awarka sannan na biyu samun zurriya ta gari sannan na uku rayar da sunnar annabawa to idan ya zanto cewa ba ruwanka da komai sai sha'awa kadai to meye bambanci tsakaninka da dabba ita ma sha'awa ce kadai rago baya jin sunna yake rayawa haka taure dan akuya baya jin sunna yake rayawa ba abin da ya shafe shi sha'awa tsantsa to kai ma ya zanto sha'awa zalla kadai to ka zama abin zargi kenan wato wannan yake sa kenan sai ka sanya manufofi da dama lokacin da zaka yi aure akwai manufofi wanda musulunci ya ajiye dan su ake yin aure daga ciki yada zurriya daga ciki raya sunnar annabi daga ciki katangance kaina daga fadawa cikin zina daga ciki kaza 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 abubuwa da dama kullu zumunci tsakanin gidaje guda biyu wanda ba dan aure ba kila da ba a san juna ba ba in asuwa Allah alaka cikin aure a cikin aure da wannan sha'awa a cikin zakewa dani ba saran kullu sarkuntaka tunda ba aure ake ba dabbanci ne tsaba ake a cikin zakewa dan namiji ba cewa ana raya sunnar wani annabi cikin annabawa a sunnar ce dan cikin shedanu ake rayawa kenan innakum lata'tun ar-rijala shahwatan faqat min dunin nisa kawai dan sha'awa zalla kuke zakewa mazaje wannan ya zama abin zargi lalle ya zama abin zargi wanda bai kamata kawai ya zanto mun zama shahawaniyun ba yan biyan bukata kadai yan sha'awa kadai to wannan mutum baya da bambanci da dabba kenan in ya zama haka ina fatan kun fahimci balagar alqur'ani mai girma innakum lata'tunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun lalle ku mutane ne waɗanda wato ainihin kuke ketare iyaka a nan gurin an zargi wannan aiki wato an munana wannan aiki da kalmomi kamar haka na farko dai an sanyawa abin suna alfasha wato mugun abu mugun aiki mugunyar aiki don namiji zakewa namiji mugunyar aiki ne na biyu kuma an sanyawa sunan an sa masa suna al-israf bal antum qaumun musrifun sannan kuma an bashi sifa na cewa ash-shahawatul mutlaqa sha'awa ce tsantsa wanda ba ta da kaidi na takawa ba ta da dabaibayi na tsoron Allah sannan ba a garwaya ta da waɗansu manufofi kyawawa wanda ya kamata dan adam ya zanto yana da su a cikin rayuwa ba kaga wannan kadai ya isa ya munana maka waccan sana'a ta mutanen annabi Lut tsare bal antum qawmun
ma kana jawaba qawmi illa
Ubangiji ce wa ma kana jawaba qaumi ansar mutanansa bata zama komai ba illa an qalu fa ce kawai sun ce akhrijuhum min qaryatikum ku kore su daga garin haka aka ce a fitar da annabi Lut shi da masu tunani irin nashi daga garin dan za su gurbata yanayi a garin za su kawo rashin jin dadi sun saba jama'a sun saba abin da kowane fifi kowane kwararo shi aka yadda da shi ba a inkarin sa kaji fa asbaha almunkaru ma'rufan walma'rufu munkaran lamari ya lalace ikhtalat almawazin kulluha wato gabaɗaya komai ya rikice kenan innahum unasun yatatahharun lalle mutane ne su waɗanda suke son tsarkaka wato kenan su kansu sun yadda su masu laifi ne wato cikin datti suke dan haka wanda yake cikin wannan sana'a sana'a ce ta datti wanda ya nesance ta ya tsarkake kansa dan haka su da kansu suke cewa annabi Lut da mutanansa mutane ne masu son tsarkaka wato mutane ne da suke son su tsarkake kansu daga wacce mummunar ɗabi'a a takaice dai ya yan uwa wannan ita ce mummunar ɗabi'ar mutanen annabi Lut kuma su ne waɗanda suka fara kagar da wannan mummunar ɗabi'a a ban ƙasa kuma laifi ne wanda ya kai matuƙa wajen muni cikin addinin musulunci dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa duk wanda aka samu yana aikata irin aikin mutanen annabi Lut to a kashe mai yi da wanda ake yi da shi a nan ba bambanci cewa ya taba yin aure ko bai taba yin aure ba ko saurayi ne ko magidanci ne kaga a harkar zina kuwa in mutum saurayi ne bulala za a yi masa ba za a jefe shi ba in magidanci ne shine za a jefe shi amma mutumin da yake luwadi kashe shi ake kaulan wahidan ba wani bambanci tsakanin saurayi da magidanci kashe shi za a yi sai dai aka ce haka kuma wanda aka yi da shi za a kashe shi sai dai aka ce idan wanda aka yi da shi ya zanto yaro ne karami ba baligi ba to ba za a kashe shi ba tunda alƙalami bai hau kan shi ba sai dai a kama shi a hore shi horan da aka ga zai iya hana ire-irensa su yi irin wannan mugunyar aikin nan gaba kuma a yi masa horan a fili saboda yara 'yan ƙanana irinsa idan sun gane su tsorata nan gaba kar su bari wani ya yi da su amma dai magidancin da yayi, wato ina nufin baligin da yayi, shi wannan za a kashe shi ne kaulan wahida. Wajen kashe wannan malamai suka sha bamban, wadansu suka ce a sare shi da takobi, wadansu suka ce a kona shi da wuta, wadansu suka ce a'a a duba a ga tsaunin da yafi kowanne girma a garin, ko ginin da yafi kowanne girma, benen da yafi kowanne tsawo a garin. Sai an hau da shi can kololuwa, sannan sai a jeho shi, sai kuma a biyo shi da duwatsu. Wato a kwatanta masa abin da aka yi wa mutanen Annabi Lut din lokacin da za a kifar da garin, faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjil mandudin musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Aka daga garin sannan aka kifar da shi haka, to shi ma a yi masa haka, a hau da shi dutsen da yafi kowanne tsawo idan akwai duwatsu a garin, ko ginin da yafi kowanne tsawo. Yanzu kamar anan a birnin Maiduguri wani ginin da yafi kowanne tsawo, sai a hau da shi can gurin. Yau International Hotel ko ya fi kowanne tsawo, sai a can rufin sama sai a rikito da shi. Idan a Kano ne ko abin nan herkuta ta Bank of the North ta fi kowace tsawo, sai a kai shi can sama sai a rikito da shi kasa, sannan sai a biyo shi da duwatsu. Haka waɗansu malamai suka ce. Wato a yi masa ukuba mai tsanani, saboda mai malamai suka kausasa harshe akan wannan, saboda mai yin irin wannan ɗabi'a yana jin daɗin abin da bai kamata a ji daɗinsa ba. Wato shi kazami ne a cikin dabbobi ma ba sa yin haka, dabbobi ma namiji baya neman namiji a cikin dabbobi, sai koma bayan dabba kasashiya cikin dabbobi irin su alade su suke yin wannan. To amma ɗan adam da hankalinka da tunaninka da basirarka, waɗansu suna yi da hujjar yin kuɗi, don waɗansu an faɗa musu in suna yi za su yi kuɗi, waɗansu kuma suna yi wai za su yi kwarjini. Wacin da yana daddanne mazaje, mazaje za su riƙa jin tsoron shi in an gan shi. Wallahi ƙarya kake yi, masu tsoron Allah ba sa jin tsoronka fasiki, masu tsoron Allah ba sa jin tsoronka fajiri. Ƙarya suka faɗa ma wanda suka faɗa ma wannan maganar, wai zai yi kwarjini da an gan shi ya zama fasa taro, duk jama'a su tsorata. Wallahi waɗansu wai wannan shi ne tunaninsu. Akwai waɗanda matansu na aure ba sa yadda su kusance su sai ta dubura, saboda shaidan ya riga ya ƙawata musu mummunan aiki. Malamai suka ce a cikin alaƙa da ɗa namiji ke yi a matsayin sha'awa, dangin haramun ga su kamar haka: abu na farko, mace wadda ba ta aure ba; abu na biyu, namiji ya nemi namiji; abu na uku, mace ta nemi mace; sannan kuma sai abu na huɗu, namijin ɗan adam ya nemi dabba. Akwai ko babu? Sannan abu na biyar, mace ta ɗan adam ta nemi dabbar namiji, ta nemi namijin dabba don ya biya mata bukata. To duk masu hankali suka ce namiji ya nemi mace wadda take ba tashi ba ya aikata fasikanci da ita, shi ya fi sauƙi a kan ragowar duk waɗannan wanda muka lissafa. Shi ya fi sauƙi, saboda an ɗabi'antar da shi kan zai sha'awar mace, an ɗabi'antar da ita ma za ta yi sha'awar namiji, amma ba a ɗabi'antar da ɗa namiji ba ta fuskar halittar Ubangiji ya yi sha'awar ɗa namiji da uwansa. Ba a ɗabi'antar da mace ba ta yi sha'awar mace ‘yar uwarta. Ba a ɗabi'antar da bil adama ya yi sha'awar dabba, tinkiya, akuya, kyanwa. Ba a yi ɗabi'antar da ‘ya mace ba ta nemi dabba ya ɗauke mata kewa. Duk wannan sai mutane sun zama dabbobi, sun fita daga daraja ta bil adama, sannan za su yi wannan. Abu ne da ya kai matuƙa wajen muni. Amma yau saboda rayuwa irin ta Turai, saboda kuma yadda wato mutane suka samu dama shiga internet, dandanan ka shiga wancan website na fasara, wancan website na fasara, akwai website ɗin da na masu neman maza ne kadai, akwai na mace ta nemi mace, akwai na mace ta nemi dabba, akwai na namiji nemi dabba, duk gasu nan gurin. Akwai na dattijai ɗin shekara 60 zuwa abin da ya sama ya nemi yarinya 'yar ƙasar shekara 15. Duk wannan fitsara da rashin mutunci da Turawa suka zubo a cikin internet, yara suke shiga dandan da kai klikin ka shiga, da kai klikin ka shiga, wannan shi ya kawo musifa. Su kuma suna yin wannan ne don su yaɗa fasadi a bankasa. Allah ya faɗa mana su: alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadullu as-sabil. Su sun zabi bata, sun san bata ne suka zabe shi, suka ce sun ji sun gani shi za su yi, sannan kuma suna son ku ku bata. Haka suke so ku ku bata, kar su mutu su bata su kadai. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ma'ana namiji dai ya nemi mace ba ta hanyar aure ba, ba ta akai ba laifi ba ne, laifi ne. innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, alfasha ce mummunan tafarki ne, amma shi yafi sauki akan ragowar. Sai fa in namijin kuma bayan matar ba ta fuskar aure bace ba, to kuma in ta zanto tana cikin zawatul maharim kamar dangantakarsa da su akwai haifayya, akwai su ma masu irin wannan dabbancin, mutum ya nemi yassa ta cikin sa, wani ya nemi yassa, wani ya nemi kanwarsa, duk ana irin waɗannan. Wallahi idan kana aikin karantarwa da wa'azi zaka sha mamaki, akwai waɗanda za su kawo maka kukan mahaifinsu ya hana su aure, duk wanda ya zo sai kore su saboda yana neman su. Irin wannan tashin hankali idan za mu kai kanmu bala'ai, ga sunan ire-irensu, ga sunan gurin da yawa, wato ɗan adam gaba ɗaya ya sauko daga matattakala, ya sauko daga tambe nan da Allah ya ɗora shi bisa ga ka'idar walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Hadha at-takrimul ilahi, hadha at-tafdil ar-rabbani nazala minhu banu adam takahqaru anhu wa tarakuhu. Mutum ya bar wancan kololuwa ta at-takrim, karamci na Ubangiji, at-tafdil faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, ya dawo kasa da dabba, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ya kamata duk wanda ya samu kansa cikin wannan jarraba, wanda shedan ya kawata masa mummunan wannan aiki, yayi kokarin tuba, babu wata riba a ciki, shedan ne kawai yake kawata mutane, tazyin ne kawai, zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil fahum la yahtadun, zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil wa kanu mustabsirin. Kawatawa ce ta shedan, amma babu wani dauke kewa a ciki, babu wani morewa, shirme ne duk, babu wani abin da zaka ce kaji a ciki, wallahi shedan ne kawai yake kawatawa mutane. Waɗanda suke cikin irin waɗannan musibu, muna roƙon Ubangiji da sunayensa mafiya kyawu, siffofinsa mafiya kamala, ya Ubangiji ya basu ikon tuba, ya Ubangiji ya yaye musu wannan musifa, dan wannan musifa ce da jaraba a ce dan adam ya samu kansa a wannan matsayi. Ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut, mafi tsananin abin da nake jiwa al'umma ta tsoro shine irin aikin mutanen annabi Lut. Ya tabbata cikin wani hadisin riwayar Imam Ahmad dan hanbal, Allah shi kare da, Allah ya ji kansa da gafara, daga Abdullah dan Abbas, Allah shi kare da, a gare su shi da mahaifinsa, anna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal, annabi tsira da mace tabbata gare shi yace, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, Allah ya la'anci dukkan wanda ya yanka ba dan Allah din ba, la'ana Allahu man ghayyara tuqum al-ard, Allah ya la'anci dukkan wanda ya canja kan iyakar kasa, kamar ka canja iyakar floti, kana da fili ko plot sai ka canja iyaka dan ka shiga cikin plotin dan uwanka, kamar gona, kana da gona sai ka canja iyakar gona dan ka shiga cikin gonar dan uwanka, duk wanda yayi wannan Allah ya la'anci shi, ya tsine masa. Wala anallahu man kama hal a'ama anis sabili, Allah ya la'anci dukkan wanda ya boyewa makaho hanya, makaho ya taho yana cikin tafiya baya gani, kana ganin zai fada rami sai kai shiru, kana ganin zai fada lambatu sai kai shiru, kawai ka zira ido, Allah ya la'ance ka shiru din da kai. Na'am. Wa la'ana Allahu man sabba walidahu, Allah ya la'anci dukkan wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Wa la'ana Allahu man tawalla ghayra mawalihi, Allah ya la'anci dukkan wanda ya kokarin dangantuwa zuwa ga waɗanda ba su suka yantar da shi ba, bawa ne aka yantar ya samu yanci, da ya tashi a madadin ya jingina kansa zuwa ga waɗanda suka yantar da shi, sai ya jingina kansa zuwa ga waɗansu wanda ba su suka yantar da shi ba, dan yana ganin sun fi asali ko sun fi shuhura, yana son ya shahara da su. Wa la'ana Allahu man amala qaumi Lut, Allah ya tsine ya la'anci dukkan wanda ya aikata aiki irin na mutanen annabi Lut. Wa la'ana Allahu man amala qaumi Lut, wa la'ana Allahu man amala qaumi Lut. Haka manzo Allah ya maimaita su uku, duk sauran ya ce la'ana Allahu su daya, amma na ƙarshen sai da ya maimaita su uku. Wa la'ana Allahu man amila amala qaumi Lut, sai da ya maimaita shi har su uku. Allah ya tsare mu. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatataharun, amsar musanansa bata zama komai ba, face kawai cewa suka rinka yi, akhrijuhum min qaryatikum, ku kore su, ku fitar da su daga cikin garinku, innahum unasun yatataharun, don su mutane ne da suke son a ce su masu tsarki ne, don haka ba sa yin aiki irin namu, to a kore su su bar gari kenan. Sai Allah ce mi
fa anjallahu wa allahum illa wa tanu kanat min al-ghamin wa amtanna
Ta'ala ya ce fa anjaynahu wa ahlihi sai muka tsamar da shi da ahlinsa wato shi annabi Lut alaihi salam sai muka cece shi daga cikin waccan azaba da aka nufi mutanansa da ita illa wa ahlihi shi da ahlinsa anan abinda ake nufi da ahlinsa wato iyalan gidansa ko kuma iyalan gidansa tare da wadanda suka yi imani da shi illa ra'atahu sai dai matar sakanatun al-ghabirin ita kan ta kasance cikin wanda suka yi rage a cikin azaba wa amtarna alaihim matara sai muka yi musu ruwa na azaba a kansu fanzur kaifa kana akibatul mujrimin duba kaga yaya karshen mujrimai ya kasance masu laifi ya kasance sallatin
wallahi ya afarum tu'anba qala ya qawmi ihbudu
Madiyana ya zuwa ga birnin Madiyana kuwa akhahum Shu'aiba mun tura dan uwansu Annabi Shu'aibu alaihi salam wato dan uwansu ta fuskar yare ko gari daya ya hada su sannan kuma yaran su daya ba wai dan uwansu ta fuskar addini ba qala lokacin da yaje sai yace ya qaumi ya ku mutane na u'budullaha malakum min ilahin ghairu ku bauta ta ma Allah ba ku da wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku fa auful kayla wal mizan ku rinka cika al kayla wato mudu da kuke awo da shi lafazin al kayl ya shafi dukkan kwano da za a yi awo da shi sawa'un babban kwano ne ko karami ne kamar sa'i ko mudu ko gongonin madara duk abin da za a zuba abu a ciki a auna ya zama al kayl fa auful kayla wal mizan wato ku cika al kayl wato shine abin awo ko kwanan awo wal mizana sannan kuma ku kiyaye sikelin ku ku tsayar da shi ya tsaya daidai wajen awo kare zanto cewa kuna magudi wala tabkhasun nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane haƙoƙin su wato kar ku rinka yin dabarar tauye wa mutane haƙoƙin su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi fasadi a ban kasa bayan ubangiji ta'ala ya riga ya inganta kasa ta hanya iri biyu karo na farko na inganta ƙasa abinda Allah ya saukar na ruwan sama sannan da abinda yake fitarwa na tsirrai a sanadiyar ruwan sama tsirrai din nan daga cikin sa akwai kayan abinci akwai kayan marmari akwai kuma ciyayi na dabbobi akwai kuma ababen da kwalliya suke wa ƙasa da dan adam da dabba duk ba sa ci duk wannan dan amfanin dan adam ne kaga gyara ƙasa ne wannan gyara ƙasa a ɗabi'ance gyara ƙasa ta fuskar yanayi Allah ya samar da yabanya to kar ku yi fasadi wajen lalata ƙasa din gurɓata ruwan shan mutane ko lalata amfanin gonansu ko lalata abinci ko lalata ciyayi ko wani abu ko kona gobarar daji haka kawai mutum ya cinnawa daji wuta duk wannan yana daga cikin al-fasad fasadi la tufsidu fil ardi ba'da islahiha gyara ƙasa na biyu wanda shi ya tsara wannan muhimmanci shine gyara ƙasa ta fuskar saukar da littattafai da kuma turo da manzanni wannan gyara kenan karo na biyu ubangiji ta'ala ya gyara ƙasa ta hanyar turo da manzanni da saukar da littafi to duk abin da zaka ce a yi da abin da zaka ce a bari duk abin da zaka ce a aikata ko a faɗa da baka da abin da zaka ce kar a aikata ko kar a faɗa da baka to ya zanto ya dace da koyarwar littafin Allah ya zanto ya dace da koyarwar shi annabin da aka turo a zamaninka idan kai haka to ka bar kasa a ingancin ta da Allah ya so ta kasance a kai, amma idan ka farar da wani sabo wanda yace karo da abinda Allah yake so na gyara, yace karo da abinda manzon Allah yake so na gyara, to kai fasadi a ban kasa bayan an gyara ta. An gyara kasa ta fuskar tauhidi, to bai kamata kai shirka ba. An gyara kasa ta fuskar tsayar da sunna a cikin ta, to bai kamata kai bid'a ba. An gyara kasa ta hanyar yada ayyukan da'a da biyayya, to bai kamata ka yada ayyukan barna da fasadi, gidan giya da nufin ka samu kuɗi, gida ka ajiye karuwai a ciki da nufin ka samu kuɗi, gida ka ajiye gwagware waɗanda ba su da aure amma kuma ba ka amintu ba sa iya kawo matan banza su rubuta da mutane suke a cikin unguwanni su zo su kawo wato ainihin satellite sa, sannan kuma su zo su kawo wato ainihin dan generator su sa bentina suna haskawa yara kanana fina-finai waɗanda suka ci karo da tarbiyyar addini, suka ci karo da yadda ya kamata al'umma su zama a matsayinsu na al'umma. Duk wannan lalata ƙasa ne bayan an gyara ta. Da haka kar mutum ya yi na farkon kar ya yi na biyan, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, saboda ɗan adam yakan zama ɗan adam ne daidaitacce lokacin da ya kasance ya samu gyara ta fuskar jikinsa. Gyara ta fuskar gangan jiki kuwa ya danganta ne ga yadda ruwa ya sauka, tsirrai suka fito, aka samu abinci, aka samu itace wanda da su ake yin sinadari na magunguna. Idan jiki baya da lafiya a magance shi, duk wannan albarka ce ta ruwan sama, a sakamakonsa duk ciyayi za su fito, komai da komai zai fito. Duk wannan hidima ne ga gangan jikin ɗan adam. Idan kai kokarin gurɓata ruwa ko na teku ko na gulabe ko na rijiya ko na borehole, to barazana kake ga rayuwar ɗan adam. In kai kokarin lalata ko ciyayi ko kayan abinci ko kayan marmari ko ka kona daji kawai iska mai kauri ya rinka tashi ka gurɓata yanayi, duk wannan barazana kake ga gangan jikin ɗan adam. Bangare na biyu shine gyaran jikin ɗan adam ta fuskar wahayi. Allah ya ce, manzon Allah ya ce, wannan ke gyara ɗan adam ta fuskar wahayi. Yanzu ya zama daidaitacce akan siratul mustaqim. Da zaran ka bice koyarwar addini, ka kawo bid'o'i, ka kawo ka garwaya da addini, an kasa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, to kai fasadi a ban ƙasa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Abin nan da aka faɗa shine mafi alkhairi a gare ku in da gaske ne ko mummunai ne. Wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna, kar ku ce za ku rinka zama akan kowace hanya tu'iduna kuna razanar da mutane. Ya karanta ta ko ba karanta ba? To da fata anan in baka karanta ba, abinda muka faɗa zama daidai. Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.